Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba, 6 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Sufeta Janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya haramta yin amfani da motocin da aka rufe lambobinsu a ƙasar. Bayan haka, za ku ji cewa hukumar zaben INEC ta ƙasa ta bayyana cewa babu bambanci a tsarin zaben da za a yi ranar Asabar da na shugaban ƙasa da aka yi makonni 2 da suka gabata. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan me kuke gani ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a baya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Gwamnatin Venezuela ta ba da umarnin koren jakadan ƙasar Jamus saboda goyon bayan da yake yi wa madugun adawar ƙasar Juan Guaido, wanda ke cikin rikicin siyasa da shugaba Nicolas Maduro. Gwamnatin ta ce a cikin wata sanarwa ambasada Martin Krena na da sa'o'i 48 ya bar ƙasar kan abin da suka ce Krena ya yi katsalandan a harkokin cikin gida na Venezuela. Umarnin dai na zuwa ne bayan da Krena ya gana da Guaido a filin jirgin sama na Caracos a ranar Litinin din da ta gabata, a lokacin da Guaido ya dawo da ƙasar. Guaido, wanda Amurka da kuma wasu ƙasashen duniya 50 ke ɗauka a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela, ya dawo ƙasar ne a cikin jirgin sama na kasuwanci daga ziyarar ƙasashen Latin na Amurka da kuwa umarnin kotu na hana tafiye-tafiye. Guaido ya yi kira ga Maduro da ya sauka daga kan mulki a wani taro jim kaɗan bayan dawowarsa. Amurka ta shigo da kayayyaki fiye da na bara, wanda hakan ke ƙara yawan kuɗaɗen kayayyakin da take musaya da sauran ƙasashen duniya, wanda ya kai dala Amurka biliyan 891.1. Duk da kuwa da matakin da shugaba Donald Trump ke ɗauka don rage shigar da kayayyaki Amurka, baki ɗaya kuɗaɗen da aka yi musayar kayayyaki, wanda ya haɗa da na ayyuka, ya kai dala biliyan 621, wanda ya zama mafi girma tun shekarar 2008. Kuɗaɗen da ake kashewa, wanda yana da bambanci da wanda Amurka ke siyar da kayayyakinta da kuma waɗanda take biyan masu yi mata aiki a ƙasashen waje. Masana sun ce ƙaruwar kuɗaɗen sayan kayayyaki zai iya kawo matsala ga tattalin arzikin ƙasar. Alal misali, a watan Disamba an samu bambanci saboda kayan da Amurka ke siyowa ya ƙaru da kashi 2.1%, yayin da kayan da take fitarwa zuwa sauran ƙasashen ya yi ƙasa da kashi 1.9%. Kayayyakin da Amurka ke siya daga ƙasashe irin su China da Mexico da kuma ƙungiyar tarayyar Turai ya ƙaru, duk da kuwa da harajin da Trump ya ƙara wa kayayyakin da China ke shigowa da su a shekarar da ta gabata, da kuma ƙarafuna da dalma da ake shigarwa daga ƙasashen waje. A yau Laraba ne Michael Cohen, tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump, zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da ba da shaida. Wannan kwamiti yana ɗaya daga cikin kwamitocin da suka ƙaddamar da binciken gwamnatin shugaba Trump a ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar. Wannan dai shi ne karo na uku da Cohen ya bayyana a gaban kwamitocin majalisun wakilai da na dattawa a cikin wannan mako, inda yake gabatar da shaida akan abubuwan da suka shafi shugaba Trump. A ɗaya daga cikin shaidar da ya gabatar a kwanan baya ne, Cohen ya ce. Cohen yake bayyana Trump da cewa shi maha'inci ne kuma mayaudari ne, wanda ya umarce shi da ya rufe sirrin dangantakarsa da wasu mata biyu, kuma ya yi ƙarya game da harkokin kasuwancinsa a Rasha. A jiya Talata ne shugabannin kwamitocin bincike na harkokin waje da kuma gudanarwa suka buƙaci fadar White House da ta bada takardun bayanai da ke da alaƙa da wata cuɗanya da ta gudana tsakanin Trump da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, inda suka nuna damuwarsu cewa wataƙila Trump na ɓoye asirin cuɗanyar tasu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake tunkarar zaɓukan gwamnoni a Najeriya, Sufeta Janar ɗin 'yan sandan ƙasar ya haramta yin zirga-zirga da motocin da ba su da lamba ko waɗanda aka rufe lambobinsu. Wannan na zuwa ne biyo bayan wasu bayanan sirri da rundunar ta samu. Daga birnin tarayya Abuja, ga rahoton Hassan Maina Kaina.
ASP Al-Mustapha Sani na sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar 'yan sandan Najeriya ya min ƙarin bayani dangane da wannan umarni na shugaban 'yan sandan ƙasar.
Sufeta Janar na 'yan sanda, wato shugaban 'yan sanda na Najeriya, ya ba da umarni cewa duk wani wanda yake tuka wata mota a Najeriya da plate number ko ba plate number, wasu suna sa wani kyalle ne su rufe kan wannan ita plate number din, wato lambar motar. Shi yasa ya ba da jan kunne da gargaɗi ga mutane da cewa duk wanda zai tuka mota a Najeriya dole ne a samu lambar nan ta fito fili kuma kan mutum ya rufe ta.
To, ko me yasa aka ɗau wannan mataki a daidai lokacin da ake shirin tunkarar zaɓukan gwamnoni?
Muna da bayani ne na sirri cewa wani su zai amfani da motoci wanda babu wannan lambobin ko kuma da lambar kuma an rufe ta, domin su kawo tashin hankali zaben da ake ƙoƙarin yi na tara ga wata na gwamnoni da kuma House of Assembly na jihohi a Najeriya.
To, amma misali ai akwai sirga cikin manyan mutane wanda za ka ga su kusan kowane lokaci lambobin motocinsu a rufe ke dan wani bakin canle hakan nan. Wannan umarni ya shafi su ne?
Wannan umarni ya shafi kowa da kowa. Wannan mutane da kake cewa masu lambar wanda take a rufe, idan su manyan suna cikin motar ana buɗe wannan abin domin kowa ya san mutum yana cikin mota. A lokacin da ake rufewa, sai idan sun sauka daga wajen aiki ne, to shi ne ake rufe wannan lambar. Kuma yawanci idan aka rufe ta ma batta fitowa bakin titi ko kuma ta yawo a kan titi. Domin direbobi ne kawai ko kuma masu musu hidima su ne suke da mota a wannan lokacin.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce za ta ɗau mataki a kan duk motar da aka kama suna kai komo ba tare da lamba ba ko kuma an rufe lambar.
Duk wanda ya fito da motarsa ba tare da wannan lambar ba ko kuma an yi amfani da lambar kuma aka sa wani bakin kyalle ko wani kyalle aka rufe ta, shi kuma ya aikata laifi, za a kama shi a bincike, bayan bincike kuma za a kai shi kotu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Hukumar zaben Najeriya ta ba da tabbacin cewa za a fara zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha lokaci ɗaya a dukkan faɗin ƙasar, yayin da su kuma 'yan siyasa ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan zaben da ke tafi ranar Asabar. Ga wannan rahoton daga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya ce tsarin bashi da bambanci da na shugaban kasa da aka gudanar.
Domin ai abin da aka tanada shi ne mai jefa ƙuri'a ya zo da katin sanadin dindin ya kuma jefa ƙuri'a. Duk irin horarwa da aka yi a ma'aikatanmu a baya da ita za a yi aiki a wannan zaɓe na gwamnoni. Na'urar card reader da aka yi aiki da ita a baya za a yi aiki da ita a wannan zaɓe na gwamnoni.
Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya bayyana yawan masu rajista da rumfunan zaɓe a faɗin Najeriya.
Ya zuwa ranar da muka rufe karɓan katin shaida na zaɓe. 'Yan Najeriya fiye da 72 miliyan suka karɓi kati na zabe. Na yi bayani ma 'yan Najeriya cewa an ka dauki takardar kada kuri'a kawai sai da muka bugu guda 1.1 har miliyan 421. To irin wannan babban aiki in ya taso kana kokari ka kai kayayyakin zabe zuwa jihohi 36 da Abuja 37, kananan hukumomi 774, sannan akwai gunduma 8809. Muna da rumfunan zabe 119,973.
Yan siyasa na bayyana ra'ayinsu kan irin tasirin da suke ganin waɗanda suke mara wa baya za su yi a zaben.
Sunana Nura Ibrahim na Ibi. Ai ƙuriya ne zunzurutu, in ba ma son ka ba za mu so ka ba, in muna son ka za mu so ka. Wannan gwamna kuma namu da yake zuwa, Allah na tuba, Allah ka yafe ni, insha Allah. Ai kawai rantsar da shi muke jira mu zo mu a rantsar mana da shi.
Sunana Injiniya Haruna Aliyu Sale Bagare.
Me kuke so matasa ku yi a wannan zaben da yake zuwa na gwamnoni a yankin nan?
Matasa kan yanzu kai kana dan jarida, ai ba inda ba kwa zuwa, ka ga me matasa suka yi bana a Najeriya. 70% Najeriya musamman arewa, wallahi ƙuri'un da aka kawo duk yut ne.
Shi kuma ɗan APC daga arewa maso gabas Sa'adu Hassan ga abin da yake cewa.
Kada wani ya roɗe mu, musamman mutanenmu na ƙauyuka, da sunan ƙabilanci, ba a ƙabilanci, addini ƙabilanci na rusa addini. Duk wanda ya tashi a tutar ƙabilancin ran tashi kiyama, ya tashi a tutar ta asara. Allah kare mu.
Masana na cewa zaben ka iya bada mamaki don yiwuwar samun kujeru a wasu yankuna ga sabbi ko ƙananan jam'iyyu. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru El-Hikaya, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ya kuke gani ya kamata ko kuma me ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a baya. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga Yobe.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Ana tare da Garba injiniya na garin Dafi, jihar Yobe.
To injiniya, muna jin ka.
Hello, akan me ne ake yi? Ba rediyo game da ni ba.
Allah sarki, muna so mu ji ne me kake gani ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa irin matsalolin da aka ce an fuskanta a baya.
To wannan al'amari hidai hukumar zaɓe ta tsaya ta dakin tsawon daka ta kula da abin da ake tafiya, kuma ma'aikata su kula da 'yan bangan siyasa shi ne kawai, kuma 'yan siyasa su yi amfani da kuɗi, kuma kowa a bar shi ra'ayinsa a siyasa. A tashi lafiya da Garba injiniya a garin Dafci.
To mun gode Garba injiniya.
Amfani da kuɗi wurin zaɓe gaskiya bai dace ba, saboda me ya kamata in dai har mutum ya fito a matsayin wanda kai za ka je ka zaɓa mutum, to ka jefa cancanta wanda kake tunanin cewa zai maka abin da ya kamata.
Eh, to malami daga Abuja, da wa muke magana ne shin?
Na'am.
Nace da wa muke magana ne daga Abuja?
Yakubu Muhammad kike magana da shi.
To Yakubu Muhammad kace a daina amfani da kuɗi a danka duba cancanta ko?
Gaskiya ya kamata domin in ba haka ba za mu taba cimma abin da muke so wa ƴan siyasar mu su dinga yi muna ba a yanda kamata. Sai mu kawo mana da bangaren ilimin mu da tallafa mu rayuwar mu da ci gaban ƙasar mu.
To mun gode Yakubu Muhammad daga birnin Tarayya Abuja. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Mallama Madan Dauda, sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musan Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Wallahi lafiya, kalau nake garo da kwanciyar hankali cikin kwanciyar hankali da lafiya. To mu ne muku fatan alkhairi. To ban shakka tambayar ki kai abu da za a kaucewa. Dan ga wannan shi zabe wanda zai zo na gwamnati, zabe ne na jahohi. Ya kamata a ce na farko su kansu ɗan siyasa suke yi tura yara wajen sata akwati ko kuma ainihin kokarin tarta zoma a gurin wannan ya kamata a kiyaye shi. Ni kuma ina kira ga matasa ƴan uwana, ya kamata su kokari za su kiyaye ko nawa mutum zai baka. Kar ka ce za ka yi wasa da kwakwalwarka ko kuma ka yi amfani wanda za ka wasa da rayuwarka. Saboda irin wannan abin ba abin da ya dace ba ne. Ita kuma hukumar zaɓe ta tabbatar da duk kokarin da za ta kawo kayayyakin zaɓe da wuri wanda yake za a kaɗa wannan ƙura'a da wuri ba tare da an kai dare ana samun matsaloli ba. Ƙarshe ne muku fata alkhairi. Allah ya sa mu yi wannan zaɓe lafiya a gama shi.
To mun gode Alhaji Musan Garo. Yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Kuna magana da Mustapha Muhammad a Mustapha Abdullahi a Hanka.
To Malam Mustapha, muna jin ka.
Ina kira ga mutane jihar Zamfara. To Allah su dinga cancanta daga waɗanda ya kamata su zaɓa ba kuɗi za su biya ga
da. To kana kira ga mutanen Zamfara su duba cancanta ba kuɗi ba? To mun gode Malam Madalla, Malam Mustapha anka kenan daga Zamfara. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Hajjia Maryam Dauda, barka da aiki.
Barka ka dai Malam Murtala, kana lahiya?
Lahiya na Hajjia Maryam Dauda. Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin da ta Kaduna Tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To Hajjia Maryam Dauda, ina fata su hukumar INEC suna jina da kuma sauran su wanda ma za su zama ejen na jam'iyya. Abinda nake roƙo gaskiya mu garin Rigasa mun yi asaran ƙuruɗin mu da yawa wanda za mu ba wanda muke so, saboda duba da saboda yawan mu an kai dare wasu mata suka kwarba su. To muna roƙo su saita wannan na'urar nasu da ke tantance mutum a kai ko da sha ɗaya ne tunda akwai jami'an tsaro. Kowa a ba shi haƙƙin shi da mu tabbatar da mun kaɗa duk ƙura'an mu insha Allah. Abinda nake roƙo kenan.
To na'urar ce ta samu matsala ko kayan zaɓen ne ba a kai da wuri ba?
Kai wasu guri kayan zaɓen ba su iso da wuri ba. Misali an ce takwas an kai goma, wasu guri sha ɗaya da sauran. Saboda kuma yawan al'umma akwai wanda haifiya lokacin da ko goma suka ce sun ce to mutane da yawa ba su yi ba. Wallahi ƙuri'a dubbannan mutane ba su samu daman ƙuri'a ba. To na'urar a saita ta har tun da jami'an tsaro suna gurin har a ga kowanne mutum na ƙarshe sai an mai. Abin da nake roƙo kenan.
To mun gode Malam Murtala da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe? To ina ganin malami ko malama daga Yobe layin ya yanke, amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Wannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'ana yana cewa karfe 3:49 mun sake samun wani kiran daga Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Aminu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Usman Tanimu, mai radio da TV Babban Dodo Zaria Kaduna Sun Tarayyar Najeriya.
To Malam Usman, muna jin ka.
To alhamdulillahi, abinda na ce kira abin za a yi zaben nan na gaba mai zuwa dinnan kwana ɗaya biyu zuwa na uku nan, ina kiran matasanmu da dukkan masu sauran al'umma duka da Allah mana ba'u mu natsu tunda mun riga mun roƙi Allah da fatan kuma Allah ka yi wannan du'a namu da fatan duk za mu yi wannan raɗin namu lafiya. Domin muna jin raɗaɗin waɗansu baki duk sun zo Kaduna nan duk za su riga mana. To Allah ba zai ba su iko ba. Saboda haka in ma an ba da kuɗi mutum ya karɓa ya kuma zaɓi wanda yake buƙata, kuɗin su ba zai mana tasiri, ba zai mana komi ba. Za mu yi wanda muke so insha Allahu rabbi yanzu kan maje ya waye. Tun mutanen Najeriya sun waye, ba za a ci barazana da kuɗi ba. Yanzu nan kowa ne daga wanda ke bukata, da fatan Allah ka kare
ku. To Malam Usman Taniyo Bantare, Malam Usman Bantare numfashinka ba kace an kawo baki.
Ba wanda mu muke son su. Assalamu alaikum.
Na gode. Usman Taniyo kana ji na? Nace kace an kawo baki, wadanne irin bakin ne aka kawo? Lafiyayyun baki ne ko kuwa ban gane ba?
Ai raɗaɗi ne ba, wai lafiyayyun baki ne ba, wani zan fara harki zamu na al'amura kuma Allah ya fi ƙarshen su. Ba wani abin zan fi ba su ƙarfi. Yanzu kan majiya waye talakawa sun gane. Ba wani wanda zai cuta mun zo yi daban ko a dore mu da kuɗi duk ba ta da wannan a yanzu.
To mun gode Usman Tanimu daga Kaduna, yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zamfara?
Muna magana da Umar Dan Sokoto, Zami Zamfara.
To muna jinka.
Wai da Allah ni a gaskiyar lamari an ce mu da ba tsayawa, wai gaskiya ne ko kokari ne raddi ne na mutane. Shine nake son kutan bayanin yanzu.
Ba mu fahimci abin da kace ba.
An ce mamu da dan takara ba ko gina ba, wai gaskiya ne ko ƙarya ne?
Mamu da dan takara ne?
Eh, dan takara an kace ko ko da ko gina.
Dan takara jihar Zamfara kenan kake so ka tambaya ka ji? Malami daga Zamfara. Ko kana tare da mu? Ban fahimci tambayar ka ba. To ina ga layin sa ya goce, amma a gurguje bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Kuna magana da Kabir Yawo.
To Malam Kabir Yawo muna jinka.
Musa local government Bikan.
To muna jinka.
Yawo, to ni a ra'ayina a nan shine. Hello?
Muna jinka Kabir Yawo.
Yawo, a ra'ayina shine, yawo a ra'ayina shine jama'a ana amfani da kuɗi a wani zabi.
Eh.
Hello?
Eh, ana jinka.
Bai kamata a ce, yawa bai kamata a ce in ba a yi abin nan ba a ce mutum wai zai tsaya ya rinka duba abin da zai mutum zai zaɓa. Yawa, to shi ne mai ra'ayina.
To Malam Kabir Yawo, mun gode da wannan ra'ayina, ka yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Kuna magana da Aliyu Salihu Kebbi, da ka nake mashin wasa bu.
To Malam Aliyu muna jinka.
Gwarafi na shi ne game dangantar zaben da za a yi, ina ba da shawara cewa ne a ba da gudunmuwa da jami'an tsaro gudun fitintunu a ƙauyuka da sauran wuraren zaɓe.
Wancan karan da aka yi ba aka yi jami'an tsaron ba ne?
Kamar da zaɓe, eh, kamar da aka yi zaɓe na Baba Buhari, gaskiya an yi zaɓe cikin lumana, cikin natsuwa.
Oho, to kana son a ƙara tabbatar da cewa an kawo jami'an tsaron kenan kamar yadda aka yi wancan kara?
Eh, yanzu an kawo jami'an tsaro, yanzu an yi shi cikin natsuwa, ba wani tashin hankali. Ina fatan haka kuma Allah za ku ikon gabatar da haka din. Wannan shi ne farkon magana ta yarku, kuma na gode Allah ya saka alkhairi.
To amin, mu ma mun gode Malam Aliyu, mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na ci a ƙarfe 3:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyar Black Stars ɗin ƙasar Ghana za ta kara da ƙasar Kenya a wasan samun cancantar shiga gasar cin kofi na Afirka. A ranar 21 ga watan Maris aka shirya za a yi wannan gumurzu na nemar wadda zai jagoranci rukunin su na F, kuma Ghana ce mai karɓin bakuncin wasan a Accra Sports Stadium. Kuma hakan wata dama ce ga Ghana ta ɗare bisa wannan rukuni. Yau Al-Hilalin ƙasar Sudan, Sadiro ƙasar Ghana, gabanin gabzawar da za su yi da kuma su Asante Kotoko a CAF Confederation Cup a ranar Lahadi mai zuwa. Jami'an kuma su Asante Kotoko a cikinsu, hada Daniel Oduro, suka tarbe su. Hukumar kwallon kafar Africa CAF a takaici ta dakatar da alƙalin wasan ƙasar Kamaru Max Esuma har na tsawon shekara daya bayan tabargazar da ya tabka a wasan Confederation Cup tsakanin Raja Casablanca Morocco da RS Berkane. Ita Raja ce ta kai ƙarar cewar alƙalin wasan da gangan ya hana mata penalty, wato bugun daga kai sai gola har guda uku, abinda ya hana musu yin nasara a wannan wasa. Hukumar kwallon kafar Afirka ta baiwa Black Queens din Ghana damar shiga gasar Afirka na shekara ta 2019. Wannan gasa ce za ta zama na cikin biyar da Morocco za ta karbi bakuncin sa. Zakaran kwallon kafar matar Afirka na wato Nigeria da Ghana da ta karbi bakuncin wasan a shekara ta 2018 da kuma Afirka ta Kudu da ta zo na biyu a wannan wasa, duk sun sami damar shiga gasar kamar yadda hukumar ta CAF ta huruta. Hukumar kwallon kafar kasar Madagascar ta karrama kociyar kungiyar kwallon kafar kasar Nicolas Dupuis, ta faɗaɗa masa kwandilansa har watan Yulin shekara 2019. A ranar Talata ne Dupuis ya rataba hannu akan kwandilar. Tun a watan Maris shekara 2017 yake rike da aikin kula da kungiyar kwallon kasar. An harbe mai mallakan Tornado FC a ABC Municipal League har lahira a wajen North End Stadium da ke London ta gabas. Game da abin da rahotanni suka ce ne Sefiwo Mawawa Inyobo an harbe shi ne lokacin da yake barin filin a ranar Asabar da yamma. Da wannan labari na bakin ciki muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Gwamnatin Venezuela ta ba da umarnin korar jakadan kasar Jamus saboda goyon bayan da yake yi wa madukan adawar kasar Juan Guaido wanda yake cikin rikicin siyasa da shugaba Nicolas Maduro. Gwamnatin ta ce a cikin wata sanarwa Ambassador Martin Krainer na da sa'o'i 48 ya bar kasar kan abin da suka ce Krainer ya yi katsalandan a harkokin cikin gida na Venezuela. Amurka ta shigo da kayayyaki fiye da na bara wanda hakan ke ƙara yawan kuɗin kayayyakin da take musaya da sauran ƙasashen duniya, wanda ya kai dala Amurka biliyan 891.1, duk da kuwa da matakin da shugaban Amurka Donald Trump ke ɗauka don rage shigar da kayayyaki Amurka. A yau Laraba ne Michael Cohen, tsohon lawyer shugaban Amurka Donald Trump, zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da ba da shaida. Wannan kwamiti yana ɗaya daga cikin kwamitocin da suka ƙaddamar da binciken shugaba Trump a ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar. Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijan Amurka sun gabatar da wani ƙuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yaƙin da aka share fiye da shekaru 20 ana yi a Afghanistan. Wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da jami'an Amurka ke tattaunawar kai tsaye da wakilan Taliban game da hanyoyin sulhunta rikicin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. Thank you.